بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ne wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwal, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, daidai da 11 ga watan Oktoba shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 14 daga cikin jerin karatuttukan littafin Al-Imamu Abu Isa Muhammad ibn Saurat al-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Littafin shi da aka fi sani da Al-Jami'u al-Tirmidhi ko kuma ainihin wato Sunan al-Tirmidhi, wanda wannan littafi ne matatara ce ta ilimi daga cikin ainihin taskoki da Allah madaukakin sarki ya nufi wannan malami da tarawa al'ummar musulmi. A jiya muka fara karatun ainihin wato wannan littafi bayan doguwar muqaddima da ainihin wato muka shawo, wadda ainihin wannan muqaddima ta ɗauki tarihin littafin da kuma tarihin mai littafin. Mun fara da abwabu tahara, wato nazukan da ke bayanai dangane da hukuncen tsarki. Muka ji hadisin farko wanda malam ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hadisin Abdullah dan Umar, a inda yake cewa Annabi ya ce: la taqbalu salatun bi ghairi tahurin wa la sadaqatun min ghulul, ba a karban sallah ba tare da tsarki ba, kamar yadda kuma ba a karban sadaka daga dukiyar da aka sace ta ko kuma dukiyar da ta zama ta khiyana ce, ta cin amana ce. Mun tattauna matsaloli masu yawa game da wannan hadisi, amma kafin mu ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli, bari mu ɗan ji takhriji dangane da waɗannan ainihin wato hanyoyi na wannan hadisi da riwayoyi waɗanda al'imamu Tirmidhi ya yi ishara a kansu, a inda daga ƙarshen bakumanta ba ya ce: wa fil babi an abul malihi an abihi wa abi huraira wa anas. Mun karanta wannan magana a jiya insha Allahu ta'ala, dama kamar yadda muka tsara cewa wannan littafi na al'imamu Tirmidhi, lallai al'amura masu ɗimbin yawa suna nan a cikin shi. To, za mu ainihin karanta wannan takhriji daga littafin da ne mana alƙawari cewa ga shi mai suna Nuzhatul Albab fi qawli Tirmidhi wa fil bab na Ash-Sheikh Hassan ibn Muhammad ibn Haidar al-Wa'ili, ga shi a cikin mujalladi na farko shafi na 19 yace: qawluhu babun, ko babu ma ja'a la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, qala wa fil babi an abi al-malih an abihi wa abi huraira. Tirmidhi yace a cikin wannan babi akwai wani hadisin ma da aka samo daga abu al-malih, daga mahaifin shi, daga abu huraira. Anan za ka ga malam Wa'ili ya yi takhrijin hanyoyi biyu ne kawai. Me yasa bai magana hadisin Anas ba? Saboda akwai muskoki da yawa na Sunan Tirmidhi waɗanda babu wannan maganar cewa wa Anas. Galibi a muskokin da suke a hannun mutane da muskokin da suka fi yawa shi ne wa fil babi an abul malihi ko an abihi wa abi huraira, babu an Anas din. To, muskar da shi malam Wa'ili ya takhrijinta ba ta tare da wannan ainihin abin nan a ishara zuwa ga hadisin Anas. Ko kun fahimta ta kuna? Don na ce muku muna son ne mu tsaya mu karanci wannan littafi, karatun da za mu natsu mu fahimci littafin da kyau shi ne, Tirmidhi da ya gama kawo hadisin Abdullahi dan Umar da isnadin shi ko, to sai kuma ya yi ishara zuwa ga hadisin abul malih an abihi da abu huraira da Anas ko? To, amma a wannan littafin da muka buɗe za mu karanta yanzu baka ji Anas ba. Me yasa? Saboda akwai wani bugu na Tirmidhi wanda babu wannan ishara zuwa ga hadisin Anas. To, wannan bugun shine wannan malamin ya takhriji, don haka bai takhrijin wannan hadisin Anas ba. amma za mu yi in Allah madaukakin sarki ya so. Malam ya ce, amma hadithu Abul Malih an abihi, shi dai hadithin Abul Malih daga ainihin mahaifin shi din nan, farawahu Abu Dawuda, Abu Dawuda ne ya ruwaito shi a mujalladi na 1 shafi na 48, والنسائي ده نسائي مجلد ن 1 شافي ن 75 وابن ماجه ده ابن ماجه مجلد ن 1 شافي ن 100 وابو عبيد في الطهور ده كما الامام ابو عبيد اكن كتاب شيء كتاب الطهور اشافي ن 147 وابو عوانا في مستخرجه ده الامام ابو عوانا اكن كتاب شيء المستخرج مجلد ن 1 شافي ن 135 وأحمد ده الإمام أحمد أتكين المسند مجلدين بير شافنا 75 دكما شافنا 76 والطيالسي ده الإمام الطيالسي أبو داود كنا كما في المنها كما أينه يديرو أتكين لتافين منها في المعبود كما كما انشهك مجلدين شافنا 49 وعلي ابن الجعد ده الإمام علي ابن الجعد أتكين ainihin wato mujalla shafi na 151 fi masanidihim. Imam Ahmad da Abu Dawud at-Tayalisi da Ali ibn al-Ja'ad a cikin littafan su masu suna al-Musnad al-Musnad wa Darimi al-Imam Darimi ma fitar da wannan ainihin hadisin a mujalladi na 1 shafi na 140 wa Ibn Abi Shayba da al-Imam Abi Ibn Abi Shayba Abu Bakar fil Musannaf a cikin littafin shi al-Musannaf مجلدي ندعي شافينا شابير وابن حبان في صحيحه دا الامام ابن حبان اتكن لتاف انشاء الصحيح اتكن مجلدي نأكو شافينا داري دهدو دا كما شافينا داري دبير والبيهقي دا الامام البيهقي مجلدي ندعي شافينا 40 دبيو تبالين داني بياني انا نحاك قواسي اينين اكتوك الاينين الله قاود انا بيانا idan jama'a ba su manta ba dama ne bayani na ce shi karatun littafin al-Imam Tirmidhi ba kamar karatun littafin al-Imam al-Bukhari ba ne. Bukhari idan ya kawo hadisi, idan akwai wasu hanyoyi biyu ko uku game da wannan hadisin, sai kuma ya biya rinka kawo su a ƙarshen hadisin yana cewa wa fi kaza kaza kaza. Imam Muslim idan ya kawo hadisi, sai biyu ta gayyato sauran hanyoyin hadisin yana tara a wuri guda. Haka al-Imam an-Nasa'i yake yi, amma shi al-Imam Tirmidhi mun karanta a baya mun kuma bayyana, in yazo shi yana da hadisai ne yanzu kamar wannan, yana da hadisi daga Abdullahi dan Umar, yana da hadisi daga Abdullahi dan Umar, yana da hadisi daga Abul Malih, hadisi daga Abul Malih, Abul Malih daga ainihin wato an abihi mun ji mahaifin nashi ajiye ko, yana kuma da ainihin wannan hadisi daga Abu Huraira. Sannan kuma wannan hadisin yana da shi daga ainihin Anas. Madadin yanzu Imam Tirmidhi ya ce duka wannan ainihin waɗannan hanyoyi sai ya kawo su gaba ɗayansu, sai shi a wurin shi sai ya dubi wacce ce tafi, sai ya ɗauke ta sai ya kawo ta da cikakken isnadi da cikakken lafazinta, in ya so sauran kuma sai ya kawo su da ishara. Don haka yanzu da ya zo kun ga asalin hadisin shi ne la tuqbalu salatun ko لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول عند أصل حديثنا. Tirmidhi dan ya nuna maka yadda ake abinda ake kira summary, takaita dogon bayani ba sai ka abin nan ba, don abinda wannan ya ruwaito Abdullahi dan Umar shine wannan, har wannan ma shi yawaito, wannan ma shi yawaito, wannan ma shi yawaito. Wacce fa'ida ce fa a ce duka sai an kwararo hanyoyinsu, sai Tirmidhi ya ga babu fa'ida. Don haka a wuri shi yadda Tirmidhi yake sai ya zaɓi cikin waɗannan hadisi ɗaya ne yake da hanyoyi guda hudu. Yanzu kun fahimci bayanan mu can da suka gabata, za ku fara ganewa daga kan sahabi, hadisin ya zama mai kenan, ya zama mashhur. Wannan hadisin Tirmidhi yana da hanyoyin shi daga wurin sahabi guda hudu. Me ya fa'idar yake duk sai ya kure hanyoyin sai ya ga babu fa'ida, sai ya zaɓi wacce hanya ce ta fi a wurin shi, sai ya ga cewa wannan hanyar ta Abdullahi ɗan Umar ta fi. Don haka sai duk sai ya kawo ta da isnadinta zuwa ga wannan hadisi. To yanzu in ka tashi sai ka ce akhraja Tirmidhiyyu an Abdullahi ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ترمذي يا فتر فيك أخرج ترمذي يا فتر حديثي دقاء أبلاد عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيك تيكما وأشار ككتي وأخرج وأشار إلى حديث أبي المليح وأبي هريرة وأنس. Su bai fitar da su ba, ne fitarwa shi ne kawowa da isnadi, to bai kawo isnadinsu ba. Innama ashara ila hadhihi turuq, yayi nuni ne. Don haka ku bambance tsakanin nuni da kuma me da fitarwa. Fitarwa shi ne ka ce haddathana fulanu, haddathana fulanin, haddathana fulan an fulan an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sai a ce akhraja. Amma in yace warawahu wani ko kuma fil babi an wani, to sai a ce ashara. Don haka yanzu ya zaɓi hanyoyi guda hudu, sai ya fitar da ɗaya guda uku kuma sai ya isharar su. To daga cikin aikin duk wanda zai karantar da sunan Tirmidhi, idan ya gama karantar da wannan hanyar da Tirmidhi ya kawo, to kuma sai ya yi tahriji, shi kuma sai ya je ya lalubo wa jama'a inda waɗannan hanyoyin suke. To akwai ƙarin bayani a nan, ƙarin bayani da ke nan daga cikin fa'idojin da ake neman a samu. Fa'idoji guda biyu ne waɗanda su kuma za su haihu. Fa'idar farko ita ce samarwa da wannan isnadi na farko ƙarin ƙarfi. Me yiwuwa cikin waɗannan akwai wacce ita ma ta inganta, ko kuma dukkansu sun inganta hanyoyin, kaga sun ƙara wannan ƙarfi ko? Fa'ida ta farko kenan. Fa'ida ta biyu, ta yiwuwa cikin waɗannan akwai wanda ya fitar da wani lafazi wanda ya sha bamban da wannan, ko da ma'anarsu ɗaya amma ya zo da ƙarin fa'ida, to sai ka karanta wa mutane. Amma in ya zama asalin wannan lafazin da aka fitar da shi a cikin littafin Tirmidhi, sai ka je ka gano waɗannan hanyoyin su ma irin shi ne suka fitar, to a nan ba sai ka wahala wajen ka tsaya kana ta karanta kana ta sharhi ba. Amma in ya zama abin da wannan lafazin suka zo da shi ya sha bamban da abin da lafazin farko ya zo da shi, yana da ƙarin bayani, to sai ka ƙaro waɗannan hanyoyi, sai ka ƙara sharhi da su. Amma abin da ya sa yanzu ni zan da in karanta mana hatta matanin da waɗannan hanyoyin suka zo da su, saboda yau ne karatun farko, don ina son ku gane yaya abin yake. Amma muka tafi gaba, dukkan hadisin da Tirmidhi ya fitar da isnadi, in muka zo za mu fitar da hanyoyin da shi kuma ya ishara zuwa gare su. Idan muka fitar da hanyoyin, idan hanyoyin sun zama sun sha bamban amma matanin ya zama iri ɗaya ne, to da za mu karanta matanin ba, sai mu ce matanin irin wanda ya fitar ne. Idan kuwa matanin ya sha bamban, to sai mu karanta matanin, kuma za mu tsaya matanin ko da zai kai sai mun gayyato wasu kibɗa-kibɗan littattafai wajen karatun sharhinsu. Su ma karatu ne mai zaman kansu, wannan yana daga cikin lawazim na karanta sunan Tirmidhi, kuma yana daga cikin lawazim na at-tafsir bil ma'thur. Ina ma'anar wannan magana, don na so a fahimce ta, bari a ɗauki lokaci a yi ta. Idan ka karanto wata aya a cikin Al-Qur'ani, yayin da ka karanta wannan ayar, sai kake neman ire-iren wannan ayar wadda ta zo da hukunce-hukunce irin wannan, sai ka je ka gano wata aya a cikin Al-Qur'ani ta zo da hukuncin da kake magana a kai, amma ta zo da ƙarin bayani ko? To sai ka bari ka gama tafsirin ta farko tsaf, sannan wannan da ka gayyato ɗin nan ta biyu,
ba wai guri-guri za ka yi mata ba, ba wai zuwa za ka yi kawai kai brushing dinta ba, ka karanta ta sama-sama a wuce, a'a, ita ma za ka tsaya ne kai musu cikakken tafsirinta yadda za ta ba da ma'ana, yadda ita ma in ta haihu shi ne mai idan ita ma ta zanta gayyato wata ayar, ita ma wancan da aka gayyato ɗin a tsaya a yi mata nata tafsirin, wannan shi ne asalin yadda salaf suke tafsirinsu. Ba wai gaggawa ake a murmuza a sauke ba, sai zama kowane ɓangare na Ƙur'ani ana fassara shi da yadda yake, ƙarshe sai zama ba a samar da cikakkiyar ma'ana da saƙon da ake so a ɗauka ba, domin Ƙur'ani littafi ne da Allah ya bayyana shi da cewa kitabun mutashabih, littafi ne wanda ya kama da junan shi, sashin shi na taimakawa juna wajen a fahimce shi, haka hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke. Dan haka yanzu ina fatan kun fahimci me ake nufi da akhraja, me kuma ake nufi da ashara. Dan haka yanzu sai ka ce akhraja Tirmidhi an Ibn Umara wa ashara Tirmidhi ila riwayati Abi al-Malik wa Abi Huraira wa Anas. Yanzu kun fahimci bambancin ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai mu ainihin koma mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Ash-Sheikh Al-Wa'ili, inda yake cewa amma hadithu Abu Malih an abihi, shi ne muka karanto muku, kun ji littafan da da shafukan da za ka ji ka samu wannan riwaya ta Abu Malih ko? To menene mafazinta? Gashi sai malam ya ce min tariqi Shu'ba wa Sa'id ibn Abi Aruba wa Hisham wa Abi Awana arba'atuhum, duk waɗannan malamai guda hudu daga cikin ɗaliban Qatada, Shu'ba da Sa'id dan Abi Aruba da Hisham da Abi Awana an Qatadata, suka ce sun karɓi wannan hadisi daga ainihin malamin su Qatada, bihi Qatada ya faɗa musu wannan hadisi, amma wa lafzuhu ga yadda nashi lafazin yake, inna Allah la yaqbalu salatan bighairi tuhurin. Kun ji dan bambancin lafazin? Asalin lafazin da ke cikin littafin shi ne la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqa min ghululin, nan ku inna Allah la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatin ko min ghululin, nan mai Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba, kamar yadda baya karban sadaka da aka yi da dukiya ta fata. Sai malam yake cewa wasiyaqu li Abi Awana, wannan lafazin da kaji an kawo a nan lafazin al-Imam Abi Awana ne daga cikin jeren jiya waɗancan malaman. Malam yace wasanadu sahihun, wannan isnadi ingantacce ne, ila man ubriha min rijalihi wa Qatada sarraha bis-sama'i aidan, waɗannan hanyoyi da kaji an bayyana daga waɗannan mazaje, Qatada din ma ya fito karara ya ainihin faɗi cewa haddasana daga cikin ainihin wato riwayoyin. Malam yace wa aidan law lam yusarrih lama ihtija ila zalika, kuma ko ma da bai fito karara ya ce haddasana ba, domin Qatada in yace an akwai matsala, to anan ko da bai fito ya ce an ba babu matsala. Kun san dalili? Almajirin shi Shu'ba ya ce duk inda ka ji na ce daga katanar waito daga Qatada, to sai na tabbatar cewa wannan hadisin ya ji shi ne, bana karɓowa daga hadisin da bai tabbatar mini da ya ji ba. Ga dogayen bayanai nan a nan ƙasa waɗanda a matsayinka na ɗalibi za ka je ainihin ka karanta su, sune ne maka ishara akan haka, amma yanzu wannan isnadin ya inganta. Dan haka ku kiyaye jama'a, isnadin Abu Malih zuwa ga wannan hadisin yayi ne muka ce sahihun shi isnadi ko, to sai ka rike wannan, zai ƙara fassara maka yadda kuma muka ce ake iya gane ƙarfafar isnadin farko. Yanzu isnadin farko da muka karanta a cikin littafin Tirmidhi, menene Tirmidhi ya hukunta shi, me yake? Ku duba ku karanta mai as-sahhu, yace ya ce hasanun, ya ce sahihun, ya ce gharibun, sai ya ce as-sahhu ko? To ita kalmar as-sahhu ba ingantawa ba ce, don ka ce as-sahhu tana iya zama ingantawa kuma tana iya zama ba ingantawa ba. In ka ce haza as-sahhu shay'in, wannan shi ne mafi inganci daga cikin waɗannan, wato dukkansu ingantattu ne, shi wannan ne mafi inganci. Ta iya yiwuwa kuma dukkansu da'ifai ne, amma wannan ya fi dama-dama, sai ka ce haza as-sahhu, daga cikin waɗannan masu raunin nan to wannan shine ya fi dama sai zama ma'ana asrafu kenan. Yanzu mun ji wannan isnadin ya inganta, sai ku sake juya ainihin ɗaya shafin na 20 sai ku ga inda kuma yake wa amma hadithu abi huraira, amma hadithin abi huraira fa farawahu anhu hammam wa abu salama. Jama'a kuna ji takhriji fa muke yi na ainihin wa fil bab da tirmidhi yace, kun gane yanzu a yanda muka ji cewa hadisi ko kuma riwayar abul malih tana da hanya daya, kuma hanyar nan muka ji ta inganta ko, to yanzu sai wace? Sai kuma hanyar abu huraira. Ita kuma hanyar abu huraira aka ce akwai almajiran abu huraira guda biyu suka ruwaito ta. Akwai hanya ta farko ita ce hanyar ainihin hammam. Ina son ku rike kafin mu tafi da nisa, wannan hanyar sahihiya ce ta inganta. Akwai kuma hanyar ainihin abu salamata dan abdurrahman, ita kuma wannan hanya bata inganta ba. Dan haka hadisin nan na abu huraira da tirmidhi yayi ishara a kan shi, an ruwaito shi ta hanyoyi guda biyu. Hanya ɗaya ita ce hanyar hammamu dan munabbih, hanya ta biyu ita ce hanyar abu salamata dan abdurrahman. Hanyar abu salamata dan abdurrahman bata tabbata ba, hanyar ainihin hammamu dan munabbih ita ce ta tabbata. Kenan yanzu in an ce maka ƙarshen tika-tika tik, me za ka ce game da hadisin abu huraira? Ya tabbata tunda yana da mafi ƙarancin hanya guda ɗaya ingantacciya. Kun fahimta jama'a? To mu sake komawa makaranta. Wato wannan da ike matashiyar farko ce jama'a, nake so a tashi cikin sa'a, shine a tsaya a fahimci abubuwan kafin a yi nisa. Domin idan karatu ya yi nisa, waɗannan bayanan zan koma in nemi ku ishara ne cewa ku koma ku saurari kasar ɗin farko mun tattauna matsalar. To duk sanda ne wannan isharar, to nan nake magana a koma. Don haka dole in tsaya yanzu, abubuwa ne da muka karanta su a karance, ba mu gansa a aikata ba. Yanzu muka fara ganin su a aikata, shi yasa muke ganin yana daga cikin haƙƙi a tsaya a tattauna su a bisa yadda za a fahimce su. Sai yake cewa wa amma hadithu abi huraira farawahu anhu hammam wa abu salama. Shi hadisin abu huraira mutum biyu ne suka ruwaito shi daga abu huraira din. Akwai al-imam hammam ibn munabbih almajirin abu huraira ne, akwai kuma al-imam abu salama dan abdurrahman dan auf. Amma riwayatu hammam min anhu, riwayar hammam daga abu huraira farawahu al-bukhari, bukhari ne ya ruwaito ta a mujalladi na ɗaya shafi na 234, wa muslim ma ya ruwaito ta a mujalladi na ɗaya shafi na 204, wa ghayruhuma, da waɗansu malaman banda bukhari da muslim. Wa huwa, shi wannan hadisin yana nan min as-sahifati as-sadiqa, daga takaddan nan ta gaskiya wadda ainihin hammam ya rubuto hadisan abu huraira a cikinta. Kun ganta tana daga cikin littattafai mafi daɗewa a duniya. Kun ganta ga tanan, wannan ita ce as-sahifatu as-sahiha, ingantacciyar takarda wadda aka fi saninta da sahifatu hammam ibn munabbih. Yana daga cikin tsarin malamai kudama'u sukan karantar da ɗaliban ilimi wannan sahifa. Mu ma za mu karantar da ita insha Allahu ta'ala daga watan al-muharram zuwa ainihin watan safar zuwa ainihin watan da ke gaba mai zuwa kamar rabi'in al-awwal insha Allah na shekara mai zuwa. Kuma wannan karantarwa za ta zama a buɗe ne, duk wanda yake da lokaci zai iya zuwa ainihin a samu lokaci. Yaya wannan na daga cikin littafi mafi daɗewa a duniya, domin sahabi hadisan sahabi ne wani ɗalibin shi tabi'i ya zauna ya rubuta su da hannun shi. Har Imam al-Bukhari ya koyi karatu da wannan, har Imam Malik ya koyi karatu da wannan. Tana daga cikin aqdam mafi daɗewar littafai. To shine aka ce Hammam ya ruwaito ta a cikin wannan sahifar. Don haka duk sanda kaga an ce sahifatu Hammam daga Abu Huraira, to ita ce wannan. Akwai Dr. Fauzi ya ainihin wato ita haƙiƙinta ya mai da ita suntime ne, ya yi sharhin ta haka. Sai mun zo karantawa za ku ji ƙarin bayanai akan ta insha Allahu ta'ala. Wa lafzuhu, lafazin hadisin marfu'an ga yadda ya zo, annabi ya ce la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Kun ji lafazin Abu Huraira, ba a karɓan sallar wanda duk yayi kari har sai yayi alwala. ba a karban sallar wanda biye kari har sai yayi alwala. Mutum ne yana da alwala, yana da tsarki sai yayi kari, to ba za a karbi wannan sallar ba har sai yayi alwala. Qala rajulun min hadar maut, sai wani mutumin kasa hadar maut kasar Yaman sai yace mal hadath ya Abu Huraira, ya Abu Huraira menene kari, menene kari? Qala sai yace fusa'un, tusa mara kara, aw buratun, ko kuma tusa mai kara. Wasiyaku min Bukhari, wannan lafazin da kaji mun kawo na Bukhari ne. Kun ji wannan lafazin shine Tirmidhi yake ishara. Yanzu kun ga kenan, in kun fahimta da kyau, wannan lafazin na Abu Huraira ya sha bamban da wannan lafazin na Abdullah dan Umar ko? To yanzu sai mu tsaya sai mu tattauna wannan lafazin daya bayan daya. Daga cikin tattaunawar lafazin ya zo da cewa la tuqbalu salatu man ahdatha, sallar duk wanda ya kari ba za a karbe ta ba hatta ya tawaddaa har sai yayi alwala. Shin wajibi ne duk sanda mutum yake zaune da alwala yayi tusa ko kuma wani dalili ya karya mishi alwala, ko da ba lokacin sallah bane wajibi ne ya tashi ya sabunta alwalar nan, ko ba wajibi bane? Malamai sun yi maganganu biyu, wasu suka ce wajibi ne. Shine kana zaune 11 na rana, kaya alwalarka ka zauna a shagonka ko ofis dinka, domin dai ka zauna cikin tsarki, kun ga ba lokacin sallah bane sai kai tusa ko kuma wani abu ya karya maka alwala, shin yanzu dole ka tashi ka je ka yi alwalan nan ka dawo ka ci gaba da zama, ko kuwa za ka iya zaman ka sai lokacin azhar yayi sannan sai ka tashi sai ka je ka yi abin nan? Wasu suka ce dole ne, wasu kuma suka ce ai ba dole bane sai in zai yi sallah. Wannan magana ita ce ingantacciya, domin aikin farko zama da alwala din dole ne? Ba dole bane, sunna ce mustahabbiya. To dawowa asalin zama da alwalar sunna ce mustahabbiya, kuma in ta kare a ce dole. Dan haka wannan lafazin da yazo akan cewa la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa, wannan lafazin da sai haifar da wajibcin sake alwala ga wanda ba sallah zai yi ba. A wajibcin sake alwala ya takaita ne ga wanda zai yi sallah. Daga cikin fa'idojin wannan lafazin sannan da yake alhadath, sai yake kari. To shi kari nau'i biyu ne jama'a. Malaman fiqh su da kansu suka ce akwai alhadath al-asghar. Alhadath al-asghar shine tusa, fitsari da kashi, waɗannan su ake kira alhadath al-asghar. Sannan janaba, haila, su kuma waɗannan su ake kira alhadath al-akbar. To akwai wani hukuncin da ke rataye da waɗannan amma a fakaice, shine kafirin da ya musulunta shi ma akan ce yana da hadasi. Wane irin hadasin malamai suke ishara a nan, duk da ba sa fitowa ƙarara? Alhadathul akbar shine ba ka raba shi da jinin haila. In mace ce ta yi jinin haila ba ta san yadda ake wanka na shari'a ba, tunda ba musulma ba ce, yanzu yau ta musulunta ko? To dole ne kusa ta taje ta yi wanka. Yau ya musulunta, lallai ne kusa shi je yi wanka. Wannan dalilin wankan shine alhadath al-akbar. Jama'a kun gane? Domin yanzu kafiri ya musulunta, sai ka tashi za a yi sallah, sai kuka ce to bari a koya mishi alwala. To ai janabar da yake da ita a cikin kafircin shi fa, jinin haila da ya zubar mata tana kafirci ba ta wankan haila ba, kuma musulunta shi ko musuluntarta ba za ta ɗauke wannan ainihin najasa ta jinin haila ba, lallai sai yayi wanka. Dan haka aka samu hadisi sahihi a cikin Bukhari da Sunan Abi Dawud akan wajabta wanka ga dukkan kafirin da ya musulunta. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Dan haka jama'a, hadasi nau'i biyu ne, akwai babba akwai karami. Shi karamin hadasi ana iya ɗauke shi da alwala, shi ko babban hadasi fa ba a ɗauke shi sai an samar da wanka, imma na janaba in janaba ce, ko wankan haila idan haila ce. To amma akwai taimama, ita kuwa taimama tana iya ɗauke hadafi ƙarami ko babba, amma ɗaukewa ta je kana yi ka. Ina ma'anar wannan, ka yi ainihin taimama saboda babu ruwa, ka yi sallah azhar, kana zaune da taimama ka sai aka zo za a yi sallar la'asar, sai ka tashi sai ka sake wannan ainihin wato sai kai sallar ka ba tare da sai ka sake maimaita wata taimamu ba, wannan ita ce ingantacciyar magana. To amma kana zaune da taimaman nan wanda kai sallar azhar da ita ba ta kanye ba, sai kuma aka samu ruwa za a yi sallar la'asar, anan wannan taimama kuma ba za ta isar maka ba, sai ainihin ka yi alwala da ruwa da ya samu. Domin dama menene ya halatta maka yin sallah da wancan taimama? Rashin ruwa. To yanzu ruwa ya samu, samuwar ruwa ya tabbatar da cewa bai halatta ka ci gaba da yin sallah da wannan taimama ba. Amma a kaddara ka kabbarta sallar la'asar din kana cikin yinta, sai aka zo aka ce ala gafata malan ga ruwa, samuwar ruwan bayan ka riga ka shiga sallar ba zai ainihin bata sallar ka ba, ba zai bata alwalar ka ba, sai ka ci gaba da wannan ainihin sallah da wannan alwala da waccan taimama da kake yi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai wannan lafazin sai yake cewa qala rajulun min Hadramaut, sai wani mutum daga garin Hadramaut. Hadramaut suna ne na gari amma murakkab, sunan gari ne murakkab, ma'anar sunan gari murakkab ba irin suna ne kamar a ce Makka ko Almadina ko Zariya ba, a'a. Yanzu dubi birnin Yaro, birnin Yaro sunan gari ne amma murakkab, sunaye ne guda biyu aka ɗauko aka ɗauko aka jona. Dubi Ɗan Ladi, Ɗan Ladi sunaye ne guda biyu aka ɗauko aka haɗa, ɗa da Ladi. Abdullahi, Abdu suna ne, Lahi suna ne aka haɗa, kaga ba kamar Umar ba. To Hadramaut sun yi maganganu masu ɗimbin yawa game da me yasa ake kiran garin Hadramaut. Aka ce wani ɗa ne daga cikin ‘ya’yan Annabi Nuhu, mutuwa ta halarto mishi a wannan gari, shi yasa aka kira garin Hadramaut. Gari ne wanda har yanzu sunan shi kenan Hadramaut, mutuwa ta halarto. Wallahu a'lam. Kamar Karbala, Karbala gari ne wanda yake da sunaye guda biyu, me yasa ake ce mishi Karbala? Karbun wa bala'un, karbun wa bala'un, bakin ciki da bala'i shine, sai aka haɗe shi sai zama Karbala. Kamar ka ce tudun jikun, tudu daban, jikun wasu ƙabilu ne su kuma daban, sai aka haɗa sai zama sunan gari guda. To haka wannan Hadramaut, to wani mutum ne asalin shi ɗan garin ne daga cikin ainihin a ɗaliban sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, sai yake tambaya cewa menene hadafi ya Abu Huraira. Anan wannan mutumin ko dai ya zama ba Balarabe ba ne, kamar yadda yanzu wanda ba Bahaushe ba aka ce kari, sai fara tunanin menene kari, domin kalmar kari ta yi kama da kari ko karin kumallo, breakfast, kari ko karya wani abu. To sai aka ce mishi kari ai abin da ke karya tsarki, ma'ana jikinka yana da tsarki, sai wannan abu sai zo sai karya ya lalata wannan tsarki. Sannan wannan ya nuna yadda malaman salaf ba su damu da kandi irin na malamai na khalaf ko kuma mutaakhirina ba. Su malaman salaf sun tsaya akan sunnar da Annabi ya tsaya da ita, shine komai girman malaminka. Ana kiran malami ne, wato ana addressing malamai ne da duk girman su da komai da alkunyarsu. Dan haka sai kaga kamar sahabi Abdullahi dan Umar suka ji sun ce ya Aba Abdurrahman, kamar Imam Malik sai ce Aba Abdullah, kamar Imam An-Nasa'i sai ce Aba Abdurrahman, to wannan sai ce ya Aba Huraira. To mu kuma nan al'adar mu ce a nan kasashen Hausa sai a ce ala gafarta malam, ala jikan mallam, misali ire-iren wannan, ala raini ne dibbo, makamantan ire-iren waɗannan abubuwan. Waɗannan kuma suna daga cikin sha'air al'ajamiyya, ɗabi'u ne na waɗanda ba Larabawa ba, amma asalin sunna shi ne a gabatarwa da mutum kira ko kuma ladabi da girmamawa ta hanyar ainihin alkunyar shi. Don haka ga tare da cewa malaminsu ne, amma bai ce ala gafarta malam, ala jiƙan malam, ala kaza, ala kaza, a'a, sai suka tsaya a ɗabi'unsu na sunna. Ya Aba Huraira, ya kai Abu Huraira, mal hadath? Kala shi kuma Abu Huraira sai ce fusa'u, tusa wadda ba ta da ƙara, ita ake kira fusa. ko kuma yace aubura ko kuma bura tusa mai kara. To anan wannan yana karantar da mu, idan ka karantar da abin da yake bukatar kinaya saboda ka dan kara, mutanen ba su fahimta ba, in ka tashi yanzu dole ka fade shi da abin da asali ka rufe. Yara ne kana karantar da su, ka ce unsa yayi ni, ka ce ƴaƴan marena, sai suka ce menene ƴaƴan marena, sai ka ce bolo. In baka faɗa haka ba zai gane ba. Abin da ya faru a nan kenan. Abu Huraira ya saka ya ce alhadath, sai wanda ya ce malhadath. To ko ya zama ba Balarabe ba ne, ko kuma Balarabe ne amma an faɗi larabcin da ya fi ƙarfin shi ne, ko kuma an faɗi larabcin da su a wurinsu ba haka suke faɗi ba, domin shi ma Abu Huraira haka ta faru gare shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatil mudiya, sai Abu Huraira ya ce mal mudiya, sai manzo Allah ya ce as-sikin, aska, kawo aska. Abu Huraira ya ce mecece aska, sai manzo Allah ya ce mishi wuka. Kaga tare da cewa aska daban wuka daban, to amma yaya zaka kusantar wa da mutumin da yake bai san aska ba? Sai ka fara da cewa wuka, amma aska ita ake aski da ita ko makamantan haka, wuka fa yanka ake da ita. To amma kaga suna da wata alaka ta kusa. A ƙarƙashin wannan, duk sanda ka tashi karantar da abin da yake bukata alkunya, idan ka fahimci mutanen suna iya fahimta, to ana so ka sakaya. Dan haka kaga Allah madaukakin sarki yana bin irin wannan tsarin a cikin Alkur'ani, sai yace aula mastumun nisaa. Menene aula mastumun nisaa? Sai Abdullahi dan Umar yace ma'anar shi au jama'atumun nisaa. To sai yake cewa ai Allah yana yin alkunya ne saboda Allah mai kunya ne, dan haka yakan sakaya abu. To amma in ya zan kai baka fahimci abin da ake nufi da aula mastumun nisaa ba fa, to sai a ce au jama'atumun nisaa. Jama'a kun fahimci wannan? A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan karatun ya nuna mana kenan malami mai karantarwa to ya lazimci kalmomi na ladabi, matuƙar ya san cewa jama'a za su fahimci ire-iren waɗannan kalmomi na ladabi da kinaya. Shine abin da ake buƙatar a saka yashi, sai a saka yashi sai jama'a su fahimta. Sai ka ce an kama shi yana saduwa da ita, sai wani wanda ko da Bahaushe ba ko bai da Hausa ba, sai ce a ya nuna ina saduwa da ita. Shi abin da yake ɗauka saduwa mitin inda ake haduwa, sai aka ce a'a ba irin wannan ba, to sai a ce an kama shi yana kaza, to sai a fito ƙarara sai a faɗa. Saboda me? Saboda asali an saka ya sai bai fahimta ba, to sai a fito ƙarara sai a faɗa. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Shine Abu Huraira yake fusa'un. Menene fusa? Tusa wadda za ta fito ba tare da ƙara ba, sai dai a juwarinta. Ko kuma me? Sai ce auburaqun, ko kuma tusa wadda take mai ƙara. To yanzu wannan ya nuna mana tusa mai ƙara da mara ƙara, mai wari da mara wari, dukkansu suna karya alwala. Kuma idan suka karya alwala, suna hukunta cewa wajibi ne ai marmaza a sake alwalar, matuƙar za a yi sallah a lokacin. Allah ya taimaka. To sa'an nan gashi nan wani bahasi ne dogo nan ƙasa, shi ma sai ku je ku karanta. Sai ko malam ya ce wa amma riwayatu Abi Salamata anhu, riwayar Abu Salama daga Abu Huraira, kuma kamar yadda muka faɗi, kun tuna ta ita ma ku? Ita kuma fasil kamil mudna adiyin, tana nan a cikin littafin Al-Kamil fi du'afa'ir rijal na al-Imam Ibn Adiyin al-Jurjani, a cikin mujallad na 6 shafi na 9, min tariqi Ghassan ابن عبيد عن عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كن جد لفظ يكيب كسن إلي بيا بلفظ عينهم باب كوكما يسمى فزادة مكا عينهم كرانتو. تو وانا لفظ malamin da ya rawaito shi shine Al-Kamil Ibn Adiyin Al-Jurjani a cikin littafin shi Al-Kamil, ko to ina matsayin wannan isnadin? Sai malam ya ce wa Ghassan al-akthar ala da'afihi, shi Ghassan din da muka ji shi a cikin hadisi, Ghassan dan Ubaydin, ko mafiyancin malamai sun tafi akan cewa mai rauni ne, wa Ikrimatu shi ma Ikrimatu malamai suka tafi akan cewa da'ifun mai rauni ne, amma da sharadi shi Yahya idan ya yi riwaya daga Yahya ibn Abi Kathir, amma idan riwayar shi ba daga Yahya ibn Abi Kathir bace to mu'tabara ce tana da dama-dama, amma in daga Yahya ibn Abi Kathir ce fa to riwayar shi tana da matsala. Mai bayani akan wannan, bayani akan wannan shine sai a ce kafin ya je karatu a wurin wani bai da matsala, amma daga sadda je karatu a wurin wani sai ya samu matsala. Dan haka zaka ji sun ce duk sanda ya yi karatu in dai hadisin shi daga wani ne ba za a karba ba, amma in daga wani ne fa za a karba. Zama kun ce waɗannan ƙa'idojin da kyau a taƙaicen taƙaitawa waɗannan su ne cikakken takhriji dangane da hanyoyin nan da al-Imam Tirmidhi ya yi ishara zuwa gare su. Muna fatar an fahimci maganar tun farko yadda ainihin Tirmidhi da ya gama kawo hadisin ya ce wasu babu an Abul Malih an Abihi wa Abi Huraira wa Anas, ko to riwayar Anas ita kuma riwayar Anas. Bari mu koma cikin littafin ainihin wato Tuhfatul Ahwazi, gashi a cikin mujalladi na farko shafi na 25 malam ainihin wato ya dan yi ishara zuwa ga takhrijinta insha Allah ta'ala. Sai yake cewa wa amma hadithu Anas fa akhrajahu Ibn Majah, shi ku hadithin Anas kun tuna ko yana daga cikin hudud shi ne na ƙarshe da Tirmidhi ya ishara, to waye ya fitar da shi? Shi kuma sai ya ce Ibn Majah ne ya fitar da shi bi lafzi da lafazin cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin, Allah baya karban sallah ba tare da ainihin tsarki ba, sannan wala sadaqa min ghululin, kuma Allah madaukakin sarki baya karban sadaka yadda aka yi ta da dukiyar fata. Ibn Majah ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin lamba ta 373 a cikin ainihin kitabu Tahara. Wannan ainihin hadisi sahihi ne jama'a, isnadin sahihi ne. To jama'a kun ji takhrijin kenan ko? To ga kuma wani ƙarin takhriji akan abin da Tirmidhi ya gano. Malamai da Tirmidhi ya gadan musu da wannan ɗabi'ar su kuma sai suka zage, haka ake so. Lokacin da Tirmidhi ya fito da wannan ɗabi'a ta ya kawo hadisi da lafazin riwayar sahabi ɗaya, a ƙarshen wannan hadisi sai ya ishara cewa wa fil babi an fulanin an fulanin an fulanin, sai malamai suka ce Tirmidhi ya koyar da su, sai suka tashi su ma sai suka fara haɓakawa. Daga cikin malaman da suka yaɗa irin wannan aikin akwai ainihin al-Imamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi a cikin wannan littafi nashi mai suna Umdatul Ahkam al-Kubra. A cikin Umdatul Ahkam al-Kubra yana yawan cewa wasil babi an fulanin an fulanin an fulani, sannan al-Imamu Bahawi ma yakan yi haka. To sa'annan Ibn Hajar a cikin littafin shi mai suna Kitabut Tamyiz, littafin da aka fi sani da At-Talkhisul Hadir, shi ma in yayi takhrijin hadisi sai ya ce wa fil babi an fulanin an fulanin. Bari ku ji daga cikin aikin da Ibn Hajar yayi, gashi yake cewa qala al-Hafiz fi at-Talkhis, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a cikin littafin At-Talkhisul Hadir sunan littafin na yanka shine Kitabut Tamyiz. Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo shi ne ya tahqiqi da takhrijin littafin a cikin mujalladi 6 ko 7. Malamin shi supervisor shi Dr. Matar yake cewa a muqaddimar da yawa littafin ko da Dr. Sani bai yi wani kokari ba, balle yayi ko da bai yi wani kokari ba sai gano asalin sunan yankan littafin ya isa a jinjina mishi. Wanda wannan yana daga cikin abubuwan da muke ta magana a kai, a gano asalin sunan littafin da mai littafin ya sa mishi. Littafin At-Talkhisul Hadir duk inda kake karatu haka za ka ji ana kiran shi At-Talkhisul Hadir, At-Talkhisul Hadir. Ba mu san daga ina ma wannan sunan ya zo ba, domin shi dai Ibn Hajar Kitabut Tamyiz ya sa mishi. Dr. Sani ya biya labo asalin kofin rubutun hannu wanda ya bayyana cewa ga asali rangadadau ga sunan yanka na littafin. To amma ya kuma riga ya shahara da cewa At-Talkhisul Hadir, manyan malamai tun daga da har yanzu haka suka saba da shi, kamar ɗani uban shi sanya mishi Abdullahi, sai mutanen gari kuma shikenan sai su rinka ce mishi dogaro ko makamantan haka, shikenan haka za a tafi. Ya aka iya ina fata an gane.
Shi ne sai yake cewa qala al-hafiz fi at-talhis al-imam ibn hajar ya fadi a cikin at-talhis yace wa fi babu an walidi abi al-malih da cikin wannan babu an samo daga ainihin wato mahaifin abul-wali abul-malih kamar yadda Tirmidhi ya fadi ko wa abi hurayra da abi hurayra wa anas da anas kun ji iya inda aikin Tirmidhi ya tsaya ko sai ibn hajar yace wa abi bakrata hakanan sahabi abu bakrata shi ma ainihin ya ruwaito wannan hadisi wa abi bakr min siddiq hakanan sahabi abu bakr min siddiq shi ma ya ruwaito wannan hadisi wa zubair bin al-awam da kuma az-zubair ibn al-awam sahabi ne shi ma sirikin sayyidina abu bakr mijin asma'u wa abi sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa ghayruhum da waɗansu malaman cikin sahabbai dukkansu sun ruwaito sai ibn hajar yace وقد اوضحت طرقه والفاظه في الكلام على اوائل الترمذي ناي غمسشن بياني game da hanyoyi da lafuzza na wannan hadisi da cikakkun maganganu a farko-farkon sharhin da ne wallahi tafin sunan Tirmidhi Ibn Hajar ne bulugul maram yayi wa Tirmidhi sharhi sai dai yana daga cikin tafan da sun bata to a cikin muqaddima mun yi ishara zuwa ga cewa akwai wasu sharhoyin wanda sun bata daga ciki akwai wannan na Ibn Hajar an gane wannan da kyau ko kuntu shi kuma malam mubarak fori shi ma sai sake bincikawa ya laluba sai gano banda waɗannan sahabban ma akwai wasu sahabban da suka rawaito hadisin kun ji yadda ake aikin ko kai ma yanzu zaka iya zuwa kai wannan abin shine malamai suke kira at-tatabbu ko kuma al-itibar shine wani ya gano hadisin nan yana da hanya daya kai kuma sai ka shiga littafin hadisi kai ma kai ta bincike haka gano cewa wannan hadisin yana da wata hanya ko kun fahimta jama'a misali a cikin electrical electronics engineering yanzu wannan wuta gata tana da haske amma tana da zafi mutane na son hasken amma ba sa son zafin haka ne ko ba haka ba to ba sai ba kai cewa za a yi a'a ka shiga daki a matsayinka na engineer ka gano menene yake haddasar da zafin zaka iya cire zafin ka ba hasken in kai haka ka zo da wata fa'ida a cikin ilimi babu cewa ai malaman da sai riga sun gama aiki mu yanzu sai mu ci kawai ƙayya ne me yasa kuke noma kakanninku ba sun yi noma ba ko kun fahimta saboda haka ku gane jama'a yayin da Ibn Hajar ya gano ƙarin wasu sahabban ko Mubarak Fauri sai ya ce wa fi babi aidan an Imran ibn Husayn wa Abi Sabra wa Abu Darda wa Abdullah ibn Mas'ud wa Rabah ibn Huwaytib عن جدته وسعد ابن عمارة ذكر حديث هؤلاء الصحابة الحافظ الحيثم قدوا سمان يمن ينسى حبي سوما سرويت وانا حديث بجلتك ينسى اكوي امران ابن حسين اكوي ابو صبرا اكوي ابو الدرداء اكوي عبد الله ابن مسعود اكوي رباح ابن قويت يرويت لك كاكشي وسعد ابن عمارة يتي الامام الحيثم الحيثم مالمن حديثي ني من لتاش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد سركي يا ثبتا ga Allah anan ne zaka ga shigen waƙar shehu mai gidaje da sani yake da shata yake wa wani ainihin shehu mai gidaje yace ai shehu mai gidaje in yake ba sai matar shi ta taya mishi ka baka baka ba ko to haka zaka gani in kana karanta tarihin الامام الهيثمي سيكا ده حافظي ني وبن مالني محدثي ان يربوتا يربوتا ان حنن يغجي ده ربوتين تبيجا كجي حنن يغجي ده ربوتين اما زوچه تانا ده ابن ده حنن زي فدا حنن زي ربوتا اما يغجي تو اما تتغى يركي القلمين يغجي هنا هوتا سي تكربا سي تچي تيغبا ده فدي سي تيغبا ده فدي سي تيغبا ده ربوتاوا ko kun fahimta kun san shata yau wata makamancin waka haka shehu mai gidaje ka baka baka ba sai matan shi na taya mishi ka baka baka ba yake kamar buflata ne a daji sai matan shi na taya mishi ma kun tuna to da baka yin adam ko ustazo ne baka jin wagogi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami ne malamin su Ibn Hajar ne dan haka ka kiyaye sunan shi al-haythami da sa'un to akwai al-haythami kuma da ta shi wannan malamin fiqhu ne yana da az-zawajir al-iqtiraf al-kaba'ir yana da littafi akan aikin haji babban makiyi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
yana fitowa yana zagin Ibn Taymiyyah, yana kafirta Ibn Taymiyyah, yana cin mutunci, yana yi wa Ibn Taymiyyah ƙarya, shi malamin fiqh ne. Amma wannan Al-Haythami malamin shi Ibn Hajar ne. Hasani yana ɗaya daga cikin giggan malaman da suka kafa wa su Ibn Hajar makaranta, wanda har yau makarantar tana nan a ƙasar Masar wajen shekara 700 da ta wuce. Ina fata an gane. To shi Al-Imam Nuruddin ko Al-Haythami ya ainihin kawo waɗannan hadisai na waɗannan sahabbai a cikin littafin shi mai suna Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid fi babu fardul wudu'i ma'al kalami alaiha, a cikin babin da ke bayani game da cewa alwala farilla ce. Sannan da ya kawo waɗannan hadisan, sai da ya tsayaye maganganu akan waɗannan hadisai dalla dalla, faman sha'al wuqufa alaiha falyarji ilayhi, wanda duk yake so ya ga waɗannan bayanai dangane da waɗannan hadisai sai ya koma ya samu ya karanta. Cikin ɗalibai duk wanda yake so jama'a sai a fito mishi da littafin Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid, ya je ya yi poster, ya je ya karanta waɗannan abubuwan. Domin ɗalibin ilimi jama'a kamar ɗan kasuwa ne. Ɗan kasuwa in ya kai kayan shi kasuwar Gujungu, aka ce mishi to akwai wata kasuwar kuma gaba, ba zai ce tunda ya ci wannan kasuwa ta ƙare ba. Haka ne ko ba haka ba? Ɗalibin ilimi ya sha bamban da mai jin wa'azi. An ce ya duba kaza sai ya duba, ya je duba kazan kuma da kaza sai aka ce duba kaza, nan ma sai ya je ya duba. Don haka duk ɗalibin da ke buƙatar ya samu Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid, don ya samu cikakken takhriji na waɗannan hanyoyin waɗannan sahabbai waɗanda Tirmidhi bai faɗe su ba, Ibn Hajar ma bai faɗe su ba, insha Allah ta'ala sai mu fito mishi da littafin Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. A'a, ba za ka ɗaga shi daga mashhur ba sai ka iya tabbatar da abubuwa guda biyu. Abu na farko shi ne sahabban ne muka ji ƙarin yawansu. Har da yau ma ai ba ku ji ba, a can ma baya ai ban yanke muku na ce mashhur ba kai tsaye. Na ce a zahiri daga kan sahabban ya zama mashhur. Ai sai an bincika tabi'an kuma guda nawa ne? Tabi'u tabi'inan guda nawa ne? Kuma kaza kaza haka. Sannan na biyu sai in ya inganta. Yanzu waɗannan asanidu ɗin duk gaba ɗaya sai in ka je ka bincika dukkansu sun inganta, kuma suna da hanyoyi waɗannan hanyoyi gaba ɗayansu in aka kai aka komo sun kai a ce sun kai uku ko sun kai huɗu ko biyar. Ai nan farko manta daga cikin shurud na mutawatir da muka magana shine a samu tawaturin yawa ɗin a kowace tabaka. To yanzu an samu yawa a cikin sahabbai. Amma kafin ka tabbatar da yawan tukunin sai ka tabbatar dukkan waɗannan asanid ɗin na waɗannan sahabban sun tabbata. Yanzu mun tabbatar da ingancin isnadin Abdullahi dan Umar, da isnadin Abu Huraira, da isnadin Abul Malih, da isnadin Anas, dukkansu mun tabbatar da ingancinsu. Na'am. To yanzu ina makomar sauran asanid ɗin? Sai ka je kai zaman bincikawa da tantancewa game da inganci ko rashin ingancinsu. Gaskiyar lamari za ka samu wasunsu sun inganta, wasunsu ba su inganta ba, kamar yadda ka gani a cikin hanyar hadisin Abu Huraira. Hanyar Hammamu ta inganta, hanyar Abu Salama ba ta inganta ba. Kun fahimta ba ma? Yawa, to in kun gane wannan, yanzu dai game da wannan hadisi mun gama takhrijin shi ko? To amma akwai wata batarnaƙa guda ɗaya da nake so mu warware ta, ita ce da Tirmidhi ya ce hadhal hadithu asaqqu shay'in fi hadhal babi wa ahsanu, wannan hadisi shine mafi inganci a cikin wannan babi kuma shine mafi kyau. Wannan maganar gaba ɗayan malamai sun yi ca akan Tirmidhi ba su amince da ita ba, domin suka ce yaya zai gabatar da hanyar Abu Huraira, a yaya zai gabatar da hanyar Abdullahi dan Umar akan hanyar Abu Huraira? Isnadin can na Abu Huraira ai mun ji cewa Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Don haka isnadin Abu Huraira daga cikin waɗannan sahabban guda hudu shine asahhu shay'in, shine ahsanu shay'in fil babi. Amma ina so ku tsaya tukuna, ba za mu wuce ba sai kun fahimta. Yanzu na kadi ne muke wa Tirmidhi, amma a madadin malaman da suka yi mishi ba mu muke kai tsaye ba. Tirmidhi da ya kawo hadisin sai ce hadhal hadithu asaqqu shay'in fi hadhal babi wa ahsan, wannan hadisi a cikin wannan babi shine mafi inganci da kyau. Sai muka ce wannan magana tana nuna ne tana nuna wannan hadisin na Abdullahi dan Umar daga cikin waɗannan ainihin hadisan da suka biyo baya na Abul Malih da Abu Huraira da Anas. Tirmidhi yana cewa na Ibnu Umar yafi inganci ko? Malamai suka ce a'a. Daga cikin malaman akwai ainihin al-Imamu Al-Sheikh Ahmad Shakir, daga ciki akwai hatta shi kanshi Malam Mubarak Fori a nan cikin wannan ainihin, sai da yake cewa tanbihan, ga tanbihi guda biyu. Al-awwal, na farko, anna qawla Tirmidhi hadha al-hadith ya'ni hadith Ibn Umar asaqu shay'in fi hadha al-bab fihi nazaru. Yace wannan magana da Tirmidhi yace hadisin Abdullahi dan Umar shine mafi inganci, yace wannan magana abin a dube ta ne. Bal asaqu shay'in fi hadha al-bab huwa hadith Abi Huraira. Hadisin Abu Huraira shine yafi inganci a cikin waɗannan hadisan. Allazi ashara ilayhi Tirmidhi, wanda Tirmidhi ya nuni gare shi. Wa dhakarna lafzahu, mu kuma mun ambata muku ainihin lafazin shi. Fa innahu muttafaqun alayhi, domin shi wannan ainihin hadisi yana daga cikin hadisan da suka zama muttafaqun alayhi. To yanzu wannan kuma ya kai mu zuwa ga wata magana wadda asali ba ita ce darasin mu ba, sai dai wannan magana ta kai dole a tsaya a warware ta. Ita ce ma hiyal maratibul hadithu sahih, menene martabobi na ingantaccen hadisi. Misali, menene martabobin dan primary? Dan primary 6 yana sama da dan primary 5, dan primary 5 yana sama da dan primary 4, dan primary 4 yana da sama da dan primary 3, dan 3 yana sama da dan primary 2, dan primary 2 yana sama da dan primary 1, sai kuma ka hade sai ka ce dan secondary shi kuma yana sama da dan primary, wanda yake polytechnic ko FCE shi kuma yana sama da dan secondary, wanda yake jami'a ko yake first degree shi yana sama da wanda yake yin MCE, wanda yake master shi kuma yana sama da mai degree daya, mai PhD shi kuma yana sama da mai masters. Ashe kun ga maratib, martabobi wannan na sama da wannan ko? To hadisi sahihi yana da martabobi jama'a. Kenan wannan magana tana nuna mana ashe da Tirmidhi yace hadhal hadithu ahsan asaqu shay'in fi hadhal bab, ashe Tirmidhi yana nufin kenan akwai wani hadisi sahihi, akwai wanda ya fi shi, akwai wanda ya fi shi ko? To gaskiyar lamari maratib na ainihin hadisi, akwai hadisi inda kuma ta da wanda muka yi magana muka ce sahihun li dhatihi, kun tuna? Muka ce akwai sahihun li ghairihi, sannan sai muka ce akwai hasanun li dhatihi, sannan kuma akwai hasanun li ghairihi. Kun ga yanzu wannan maratib ne ko? Wannan yana sama da wannan, wannan yana sama da wannan, wannan yana sama da wannan. Kun fahimta gama? Idan har kun fahimci wannan maganar da kyau, sai mu ce to a yayin da hadisi ya koma ana duban shi da gwargwadon yadda aka ruwaito shi, shi kuma sai malamai suka dawo sai suka dubi hadisi da gwargwadon yadda sahabbai suke, malamai sai suka ce kuma asahul asanid, asahul asanid, sai suka ce a samu ainihin Nafi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine a samu Malik an Malik an Nafi. Wannan magana ita ce manyan malamai kamar su Imam Bukhari da makamantansu suka tabbata akai cewa a duk duniya in ana bincike game da isnadin hadisi, to isnadi mafi inganci shine kaga Malik ya ruwaito daga Nafi'u, Nafi'u daga Abdullahi dan Umar. Wasu kuma sai suka ce a'a, shine a samu Abdurrahman ibn Hurmuz daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce daga Alqama daga Abdullah dan Mas'ud daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma sai suka dubi abin a bisa gayyuka sai su ce in a Madina ne isnadi kaza shi yafi inganci a wurin malaman Madina, in a Makka ne isnadi kaza shi yafi, in a kaza ne. Amma gaskiya ingantacciyar magana jama'a, dukkan hadisin da kaga ya zo da wannan isnadi to shine asahul asanid alal itlaq, wannan ita ce ingantacciyar magana. To sai kuma a sake dawowa, yanzu in aka zo aka dubi darajar isnadi da gwargwadon yadda littafi yake bi hadisin da yazo a cikin sahihul bukhari to wannan hadisin yafi inganci yafi daraja sannan sai hadisin da yazo a cikin muslim sannan sai hadisin da bukhari da muslim suka hadu akan ruwaito shi sai kun ga martaba ta farko martaba ta biyu to martaba ta uku fa a samu bukhari da muslim sannan sai ainihin a samu hadisin da yazo a ina kuma sannan sai hadisin da yazo a bisa sharadin bukhari sannan sai hadisin da yazo a bisa sharadin ainihin muslim dan haka sai ka ce sharadin bukhari sai kuma sharadin ainihin muslim ha to sai kuma hadisin da yazo ala sharti al-bukhari wa muslim sannan sai kuma hadisin da yazo a daya daga cikin littattafai waɗanda malaman suka yi kokarin littattafan su zama sahih kamar wanne kamar sahih na ibnu hibban sahih na ibnu khuzaimah sahih mustadrak na al-imam al-hakim ko kun fahimta jama'a to yanzu sai mu dawo waɗannan duk misalai ne ne muku don ku gane yanzu abinda tirmidhi yake cewa waɗannan lafuzza da ake cewa la taqbalu salatun kaza kaza din nan ko la taqbalu salatun bi ghairi tahurin yanzu wannan lafazin abinda muka ji shine ibnu umar ya ruwaito abul malih ya ruwaito shi ma an abihi sai abu huraira sai anas to yanzu tambayar da ake yi ba ne kun ci sharadin bukhari na'am saboda su biyu suka hadu na'am to dama wannan misali da yake insha Allah kun gane magana da yake cewa ana gabatar da sharadin bukhari da muslim a bisa wanda yazo a bisa sharadin bukhari saboda wancan ya samu darajar sharadin mutane guda biyu haka ne me muke so mu ce anan abinda muke so mu ce anan yanzu tirmidhi ya hada hadisan waɗannan mutane guda hudu kamar kana tambayar tirmidhi da wannan da wannan da wannan da wannan ayyuhuma asahhu wa ahsanu sai tirmidhi ya ce maka haza asahhu shay'in wa ahsanu min ghairihi su malamai suka ce fi haza al-kalami li tirmidhi nazaru wannan magana abin a dube ta ce in malamai suka faɗa haka ne suke nufi akwai gyara bukhari ko in ka ji ya ce akwai nazar a cikin maganar ka ya rugurguza maganar ne ma gaba daya da haka in ka ji bukhari ya ce fihi nazar to saboda bukhari yana da suhula wajen ibara yana ba shi da kafce abu in dai har ka ji bukhari ya ce kai wannan a kai ku kauce mishi to wannan abin matsala ne ina fata an gane dan haka yanzu abin da ake so a ce maka wannan maganar da tirmidhi malamai suka ce akwai gyara a kanta to ina so ne da yake fa mun ce muna son a darasi littafin nan ne karatu na hakika mu gane duk maganganun da malamai suka yi akan wani hadisi da kaza kaza waɗannan maganganun ya tabbata hadisi ya inganta to amma daga cikin hanyoyin guda hudu wacce ce tafi inganci tirmidhi sai ya ce wannan tafi inganci malamai sai suka ce wannan ce tafi inganci me yasa malamai suka ce wannan ce tafi inganci saboda ita ta zo ne sun muttafaqi alaihi bukhari da muslim su ne suka ruwaito ta cikin waɗannan riwayoyin gaba daya babu riwayar da ta zo cikin bukhari da muslim sai riwaya abdullahi dan umar ita kadai ce ma ta zo a cikin sahihu muslim an same ta a cikin sahihu muslim ita ce na karanta mana jiya amma ba haka ba riwayar abul malih bata zo a cikin sahihu muslim ko bukhari ba riwayar anas bata zo a cikin sahihu bukhari ko muslim ba amma wannan riwayar abu huraira ta zo a cikin sahihu bukhari da muslim da kuma waɗansu littafan da yawa don haka maganar tirmidhi da yace a cikin wannan babi hadisin abdullahi dan umar shine yafi inganci yafi kyau ba daidai bace me kece magana da take daidai a cikin wannan babi wato a cikin jeren jerin waɗannan hadisai hadisin abu huraira shine yafi inganci kuma shine yafi kyau jama'a kun fahimta to karatun Tirmidhi fa kenan na'am na'am eh dukkan su eh duk ingantattu ne kamar wannan din eh kasantuwar ya zo cikin Bukhari da Muslim shi zai bashi wannan darajar wannan shi ne suke kira karina ana gabatar da hadisin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim ingantacce a bisa hadisin da ya zo a cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ingantacce dalili saboda darajar Imam Bukhari da darajar littafin shi amma da a ce Bukhari zai ruwaito hadisi a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad eh yanzu baka da dalilin da zaka gabatar da wannan hadisin ingantacce da Bukhari ya ruwaito a cikin Al-Adab al-Mufrad akan hadisin da Nasa'i ya ruwaito a cikin littafin shi Sunan Nasa'i ko da ingantacce ne amma in a cikin Bukhari ne dan haka zuwan hadisi a cikin littafin Bukhari yana kara mai daraja ko da hasan ne kamar wani kwatance da ne muku a kwanaki sai mutum ya zo da first class daga wata jami'a sai ka zo da second class daga ABU amma in aka tafi daukan aiki sai a fi kallon ka da daraja fiye da cewa ya ci jarabawa fiye da kai amma me yasa ABU ta aje wani suna wanda yake mutumin da ya samu daraja kaza a ABU in a wata jami'ar ce to wannan daraja za ta dauka kuta ta haka ko kun fahimta jama'a wato wannan shi ne wa alaikum salam na'am ha dalilin kenan yayi bincike ne shi don ai abin da mu muke gani wallahu alamu da muka taho daga baya me yasa shi Tirmidhi ba shi ne ya gani ba mu yanzu ma da na fadi da mu ma mun gani ne da ganin manya-manyan malamai eh amma shi aikin shi ne nashi shi kadai da ya zauna yayi kamar yadda so da dama zaka zauna in kai mathematician ne ka iya lissafi ka zauna ka fitar da abu ka ga cewa yayi daidai kun aka ji aka kai gaban manya-manyan professor sai ga sun fitar da gyare-gyare sai a ce a menene hujjar ka kai na cewa ka ba daidai ne iya abin da kai kenan a dakin ka ina fata an gane na'am na'am ba za a wajenta mishi wanka ba matuƙar kafiri ne bai kai shekarun balaga ba misali yaro ne ɗan shekara biyar ko yaro ne ɗan shekara bakwai ko makamantan haka amma kuma kar ka manta a nan kuma sai malamai suka yi wata magana cewa hatta tabbatar da musuluncin shi ana jingine shi zuwa ga balaga shi ina ma'anar wannan maganar ɗan shekara 12 sai zo musulunta in ga bai balaga ba a zahiri tunda bai balaga ba za a ce wanka ba ko to in yarda da za ku kashe shi ba ku kashe shi ba kuma shine ka ga lawazin din wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a ai shi yasa me baka ji ina ta cewa magana mafi inganci ba magana mafi inganci ai akwai malamai da ke ganin a ce isnadi kaza ya fi kaza daidai ne wasu kuma suka ce gaba ɗaya ma ba daidai ba ne a fifita wani isnadi akan wani isnadi amma maganar da take daidai shi ne dole ana fifita wani isnadi akan wani isnadi menene fa'idar inganta wani isnadi akan wani isnadi daga cikin fa'idar shine inda ta'arud in an samu karo idan hadisi ya zo shi wannan hadisi yana ainihin cewa kaza kaza haram ne sai malamai suka gano cewa wannan hadisin hasanin ne ina fata an gane sai kuma wani hadisi misali hadisi ya zo ya ce kaza haram ne malamai suka gano cewa darajar wannan hadisi hasan ne sai kuma wani hadisi ya zo yana cewa wannan abin halal ne idan ka rasa hanyar da zaka tafiyar da abubuwan su tafi to yanzu zaka yi kokarin karkata akan wanne ya fi inganci daga cikin biyun sai ka gano cewa shi kuma wannan da ya ce halal ne an ce shi kuma sahih ne don haka yanzu mecece fa'idar fifita wannan akan wannan tare da cewa duk za a aiki da su in an samu karo to yanzu an rasa yadda za a daga cikin hanyoyin da ake bi shi ne sai a gabatar da isnadin da aka ce sahihu ne akan isnadin da aka ce hasanu ne ashe daga nan zaka gane ashe hatta hadisan da ake aiki da su wasu sun fi wasu to tunda ko wasu sun fi wasu ashe wannan fifitan yana tasowa ne daga ina daga isnadi kenan to ashe daga ƙarshe za a samu wani isnadi wanda za a ce ya fi kowanne ko kun fahimta jama'a yauwa don haka ai kaga malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi shi yana da wata ɗabi'a shi kuma da yake hukunta hadisin da ya tabbata ingantaccen ingantattu shi kuma sai ya ce asahu in kaji Albani a cikin tafan shi ya ce haza hadisun asah ya shuru yana nufin wannan hadisin guda ɗaya ne amma yana da hanyoyi da yawa hanyoyin da kowace hanya ta kai a ce mata sahih 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 amma in ka tattara yawan hanyoyin kuma ba su kai ka ce musu mutawatir ba inda sun kai a ce mutawatir sai ka ce mutawatir to amma tunda ba su kai a ce musu mutawatir ba sai ce to in ka ce sahih ta hanyar da ka bayyana darajar shi ba domin dama kowane isnadi guda ɗaya sahih ne to kuma yana da isnadi guda hudu in ka ce min mutawatir bai kai ba in ka ce mishi sahih kuma to ai kowane ɗaya ma sahih ne balle an hada hudu a wuri ɗaya to don haka in kana karatun littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani kamar Irwa'ul Ghalil kamar Sahih da Da'if na ainihin Sunan Abi Dawud mai mujallabi 15 da makamantansu in ka ji ya ce hadha hadithun asah haka yake yin kalmar kawai sai tsaya hadha hadithun asah in ya ce hadha hadithun asah shay'in fi hadha albab irin maganganun Tirmidhi ne amma kawai zaka ji ya ce hadha hadithun asah to abin da yake nufi wannan hadisin yana da hanyoyi wadda kowace hanya daya ita kanta da kanta sahihiya ce ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya yi wa alaikum salam na'am zai kalmar shahada sai ya yi ta dole insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan jama'a ba ku manta ba har yanzu ba ba mu fita daga ainihin tattaunawa da sharhin ainihin wannan hadisi ba yanzu za mu tattauna kuma mas'alolin fiqh da suka zo a cikin wannan hadisi insha Allah ta'ala waɗanda a jiya muka fara tattauna kaɗan daga ciki ga littafin An-Nafhu Shadhi fi sharhi Jami'i Tirmidhi na al-Imam Abu al-Fath Muhammad ibn Sayyidin Nas al-Ya'mari ko al-Ya'muri tahqiq al-Doktor Ahmad Ma'bad Abdul Karim a mujalladi na farko na wannan ainihin wato sharhi wanda in ba ku manta ba a cikin muqaddima na gabatar da cewa idan bukata ta kai za mu rinka ɗauko waɗannan sharhohi muna tattaunawa ko to kaɗan daga cikin abubuwan da malamin yake faɗi yake qala al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi fihi min al-fiqh daga cikin fiqhin da muke cirewa a cikin wannan hadisin akwai anna salawati kullaha مفقود مفتقرة الى الطهارة دكنن صلى غبادا دوله ني سيدا اينهن فركي ويدخل فيها صلاه الجنازه والعيدين وغيرهما من النوافل كلها دكنن صلولي هر صلى غاوا هر صلى عيدي دكن سو واجبي ني اي مس فركي جماعه كركتي اي wannan sallar idi ce kaje kai ta babu alwala ko wannan sallar gawa ce kaje kai ta da janaba a jikinka ko kuma da riga wanda an yi maka fitsari a jiki ko akwai najasa ko makamantan haka a'a dukkanin sallah sai an samar da tsarkin wuri ku kiyaye hatta sallar juma'a da mutane suke akan titi kana da yakinin wannan wurin yana da tsarki sai kai baka da masaniya akan tsarkin shi to in har akwai tabbacin cewa wannan wurin najasa tana zuba a ciki ba za ka yi sallar ba haka sai mutane su kiyaye tsarki da ake magana mun yi bayani akan tsarki ta fannoni kamar haka tsarkin wurin sallah tsarkin jiki tsarkin tufafi sannan tsarkin ruwan da za a yi wannan ainihin ibadar da shi wasihi dalilin anna tawaf la yujzi'u bighayri tuhurin kuma a cikin wannan hadisi muna iya cire hukuncin cewa tawafi ga Ka'aba, kewaye Ka'aba bai halatta ba sai da tsarki a jika, lianna annabi sallallahu alaihi wa sallam sammahu sala, saboda annabi ya kira shi sallah. Fa qala yace at-tawafu salatun, tawafi sallah ce, illa annahu ubiha fihi al-kalam, sai dai kuma an halatta yin magana a cikin shi. Wannan ainihin hadisi ne ingantacce wanda al-Imam Ibn Hibban da ainihin wato sauran malamai sun fitar da shi. Tawafi jama'a, kana kewaye Ka'aba a wurin aikin haji ne ko a wurin umara ne ko tawafi ne na nafila, dole sai da alwala. Idan alwala ta kanye, to kamar kana sallah azhar ne ka kai raka'a ta uku sai kai tusa, in ka dawo zaka dora ne sakowa zaka yi, ko haka idan kana cikin yin tawafi sai kai tusa ko alwala ta kanye da wani dalili. Alwala ta kanye tawafi ya lalace, in ka je kai alwala ka dawo daga farko zaka fara. Sai dai idan kana cikin tawafi aka kira sallah aka yi sallah, zaka tsaya a yi sallar da kai, in aka yi sallar sai ka zo sai ka dora daga inda ka tsaya. Idan sallah aka kira kana cikin kewaye Ka'aba sai ka ji an kira sallah ta azhar, sai ka ci gaba da tawafin ka, sai ka ji kuma za a tada sallah, to yanzu tunda sallar farilla ce sai ka tsaya. Amma in sallar nafila ce fa sai ka ci gaba da tawafin ka. Wannan ya amsa mana tambayar da dama mutane da watan azumi suke yi, in sun ga an sa a cable satellite sai ce sun ga ana sallar tarawih, wasu suna ta kewaye Ka'aba, su ba sa yin ainihin sallar tarawih din ne, a'a, ai Ka'aba ma'ana ka zo gidan Allah ne na ƙarshe kenan, ibadojin fanni fanni ne. Don haka a Ka'aba in aka ce sallar tarawih ake yi, kana da ƴancin kai sallar tarawih, kana da ƴancin kuma ka bar ta kai ta dawafi ko kuma kai ta karatun Qur'ani da gurgurdan dai ibadar da ka zaba. Don haka in ko ga ana sallah wasu suna tawafi, sallar ba ta farilla ba ce. Amma idan sallar farilla ce dole ka tsaya a yi sallah, to in aka yi sallah din idan ka tsaya a kewaye na uku ne sai ka ci gaba daga inda ka tsaya ka ci gaba akan na hudu. Ina fata an gane wannan. Qala Sheikh Muqayyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadha al-hadith nasun fi wujub at-tahara min salati. Al-Imam An-Nawawi yace wannan hadisi nasi ne karara da ke nuna cewa sallah bata inganta ba dole ne sai an yi tsarki. Wa qad ajma'at al-umma ala anna at-tahara shartun fi sihhati as-salah. Malaman musulunci gaba daya sun hado akan cewa tsarki sharadi ne na ingancin sallah. Tsarki sharadi ne na ingancin sallah. Don haka sallah ba ta inganta sai da tsarkin tufafi. To amma in ya zama ba ainihin tufafi ne na jasa da shi za ka rufe al'aura, babu wani tufafi sai shi, don haka yanzu ya rage, ba ka da ruwan da za ka wanke wannan tufafin, kuma wannan tufafin shi kenan. Ka yi sallah da wannan tufafin ne na jasa shi ya fi, ko kuwa ka cire tufafin ka yi sallar tsirara, ko kuwa ka ƙi yin sallar gaba ɗaya. Kuma kun fahimci wannan matsalar? Rigarka ce ƙwaya ɗaya ga kashi an zuba a jiki, ba ka da wata riga in ba wannan ba. An fahimta gaba? Ba ka da wani ruwa da za ka wanke wannan rigar, ba ka da wani wanda zai ara maka. To kai wannan sallah da rigar nan mai kashi shi ya fi, ko kuwa ka jinkirta har lokacin har ranar da ka samu wata riga mara najasa sannan sai ka rama wannan sallah, ko kuwa ka yi wannan sallah a kan lokaci tsirara, ko kuwa ka yi wannan sallah a kan lokaci da rigar mai najasa. Maganganu ne kowace ɗaya cikin wannan malamai sun faɗi, amma mafi inganci ita ce ka yi sallah da wannan riga mai najasa a kan lokacin ba tare da ka jinkirta ba. قال القاضي إياد الإمام القاضي إياد يكي تشوى واختلفوا ما لم يسك تكتو ناسك ساباني متى فرضة الطهارة للصلاة يوشيني أكثر لن تين تركيك صلاة دون تين أمك أي أنا ين صلاة تو يوشيني أكثر لن تين تركيك. فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام من ما لم ابن الجهم يكي تنفركم مسلم كي داما أكوي الولاة kana sunna, sai dai a wannan lokaci matsayin sunna yake ba matsayin farilla ba. Thumma nazala farduhu fi ayati tayammum, da ayat tayammuma ta zo sai ta wajabta yin alwala, akan cewa in ba a samu ruwan alwala ba to sai ayi tayammuma. Amma kafin wannan lokacin fa duk zaman da aka yi a Madina alwala ba a matsayin wajibi take ba, a matsayin sunna ne take. Wa qala al-jumhur, amma sai mafi yawancin malamai suka ce bal kana qabla zalika fardan, a kafin wannan lokacin da ayat tayyama ta sauka ma alwala farilla ce, ko da ita farlancin bai faru tun daga wancan lokaci na zaman Makka ba, amma dai ba saukar ayat tayyama ne ya farlanta ainihin alwala ba. To haka dai malamai suka yi ta tattauna waɗannan matsaloli jama'a a cikin wannan ainihin abin nan, wannan sharhi mai ban sha'awa, sai ce wa amma sujudu tilawa fa qabru wa fihi aidan an Uthman wa Sa'id ibn al-Musayyib wa tumi'ul ha'id bisujudi. Sujuda ta tilawa, ana karatun al-Qur'ani akwai wasu wurare guda 15 a cikin al-Qur'ani waɗanda ake so ainihin ka faɗa kai sujuda, daga ciki akwai wasjudu wa qatarbi. Idan kana da alwala, kuma wannan babu sabani, to amma matsalan baka da alwala fa, to wannan matsalan za ta taso ne daga asalin ta, shine ko ya halatta mara alwala ya karanta alqur'ani, ya halatta ayi karatun alqur'ani ba tare da alwala ba, to ko ya halatta ayi sujudar tilawa ba tare da ainihin alwala ba, ingantacciyar magana ya halatta, domin wannan sujuda ba sujudar sallah bace, ya halatta ainihin ayyuka. Ina fata an gane. Sai kuma babban matsalan nan da aka sani ta malam Abdurrahman al-Akhbari, qala al-Imam an-Nawawi yace wa law salla muhdithan muta'ammidan bila udhrin asima wa la yakthuru indana wa inda al-jamaahir. Da gangan mutum yake yin alwala, da gangan mutum yake salla ba shi da alwala, da gangan mai ahlar rubi da ma yake ya kafirta, ko tare da cewa dan fodiyo ma yayi gyara akan wannan magana. Nawawi ma anan sai yake cewa a'a, wannan mutum da yayi laifi ba za a kafirta shi ba, wannan ita ce ingantacciyar magana a wurin Shafi'iyya da wurin ainihin mafi yawancin malamai. Amma al-Imamu Abu Hanifa an ba da labari annahu yakfuru, Imamu Abu Hanifa yace wannan mutum zai iya zama kafiri litala'ubihi, saboda yayi wasa da ibada. Shi ne zaka ji malamin Abubakar Gumi yana cewa mutum ya wuna a cikin ruwa yana su yana kama kifi, amma in yazo zai sallah azhar fa sai ya taimama. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To haka dai waɗannan ainihin matsaloli suka taho har inda ainihin wato malam ya ci gaba da waɗannan sharhohi a takaitaccen takaitawa. Waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da ainihin wannan hadisi na al-Imam Tirmidhi, hadisin farko a cikin babin farko insha Allah ta'ala. A nan ne gabar da zamu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Laitimaka.